Amurka ke kira sashen Hausa ke magana akan mita 16.25 da kuma 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta gidajen radio masu zaman kansu, Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Niyya, Nomad FM da kuma Dalal FM. Sai kuma tashar mutar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Kana za a iya kama mu Alfa Radio da ke kuma su a kasar Ghana. Za kuma iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata ko kuma kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhum. Barkanmu da wannan yammaci na yau Litinin 29 ga watan Yuni shekara ta 2019. Yusuf Aliyu Harandane tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryen namu a wannan safiya tamu. Amma kamun musanduma, Mala Hafiz, barka da asuba.
To, Dakta, barka gade.
Ba makanin labarai to.
To, wani jami'in gwamnatin China ya zargi 'yan siyasar yammacin duniya da rurrutar wutar rashin zaman lafiya da ke faruwa a yankin Hong Kong. Mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen Iran, Abbas Musabi, ya faɗa yau Litinin cewa akwai yiwuwar a tattauna tsakanin Iran da Amurka. Sannan hukumomi a kasar Afghanistan sun ce harin da aka kai da wata mota dauke da bom da bindiga a Kabul ya kashe akalla mutum 20 da kuma jikkata wasu 50.
To za ku ji cikakkun labaran duniya, amma kafin nan mun cikin shirin namu na wannan lokaci kuma idan muka shiga sashen rahotanni muna dauke da rahoto akan wani shiri wai kuwa shugaba Muhammadu Buhari na mutunta kalaman da yayi a lokacin yakin neman zabe musamman wajen tafiya da matasa.
Matasa su kurda da lokacin da matasa za su karbi kasar nan abin zai baka mamaki. Najeriya kasa ce mai arziki, wasu mutane ne kawai tsagaru suka talauta ta.
Wai kuwa gwamnatin ta Muhammadu Buhari shin tana maida tana mutunta hukunci ko kuma umarnin kotu dan sakin shugaban yan kungiyar yan Shia kuwa?
Ita ko haƙƙin gwamnati ba haƙƙi bane na ainihin kariya buƙatar mutum ɗaya. Haƙƙin gwamnati a tsari na mulki ya ta'allaka akan haƙƙin al'ummar da take.
To haka kuma za mu je jamhuriyar Niger don jin wainar da ake toyawa a jam'iyyar adawa. Sannan za mu zo muku da shirinmu na ilimi garkuwar ɗan adam. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wani.
Jama'a assalamu alaikum. Wani jami'in gwamnatin China ya yi kira ga al'ummar yankin Hong Kong da ta kaucewa tashin hankali ya kuma zargi wasu 'yan siyasa yammacin duniya da rurrutar wutar rashin zaman lafiya da ke faruwa a yankin. Mai magana da yawun hukumar da ke kula da harkokin bunƙasa siyasa da kasuwanci tsakanin gwamnatin China da Hong Kong, Yang Wang, ya sake jaddada goyon bayan gwamnati ga shugabar yankin ta Hong Kong, Carrie Lam, da take fuskantar matsin lamba. Waɗannan kalamai na Guan na zuwa ne bayan wata tarzoma da ta auku da daddare a yankin na Hong Kong, inda masu zanga-zanga suka fantsama kan titunan birnin kana suka bijirewa 'yan sandan kwantar da tarzoma waɗanda suka yi ta kai musu hari da barkono mai sa ƙwalla da harsashen roba. Yayin da ake ci gaba da fafatawa tsakanin 'yan sanda da masu zanga-zangar, an harba wani nau'in iskar gas wanda a da makami ne da ake amfani da shi a matakin ƙarshe na daƙile zanga-zanga domin hana masu boran kaiwa ga ofishin wanda a makon da ya gabata masu zanga-zangar suka lalata. Hukumomi a yammacin jihar California ta Amurka sun ce wani maharbi ya kashe akalla mutum uku a jiya Lahadi da yamma a wajen wani biki da ake kira Garlic Festival. Harin ya faru ne a garin Gilroy wanda 'yan sanda suka ce maharbin yana ɗauke da bindigogi, sannan wasu mutum 15 sun jikkata amma babu wani tabbaci ko an harbe su ne. A lokacin da harin ya auku dama akwai 'yan sanda a wurin bikin, kuma shugaban 'yan sandan garin na Gilroy, Scott Smith, ya ce sun yi sauri suka fafata da wanda ake zargi kuma suka harbe shi har lahira. Smith ya faɗa wa manema labarai jiya da daddare lokacin da yake musu ɗan takaitaccen bayani cewa wasu shaidu sun sanar da su cewa ta yiwu akwai wani ɗan bindigan na biyu amma 'yan sanda har yanzu ba su tabbatar da hakan ba, kuma ko da akwai wani mutum na biyu ba su san ta yaya suka haɗu aka kai harin ba. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Iran Abbas Musabi ya faɗa yau Litinin cewa akwai yiwuwar a tattauna tsakanin Iran da Amurka idan har za a mayar da hankali kan ajandar da za ta kai ga samar da sakamako mai kyau, amma a cewar Musabi, Washington ba ta nemi a tattauna ba. A baya shugaban Amurka Donald Trump ya ce a shirye yake ya tattauna tare da jamhuriyar kasar Musulunci ta Iran. Musabi ya faɗa wa taron manema labarai da aka yaɗa shi kai tsaye a gidan talabijin na Press TV cewa tattaunawar da kuma zaman sulhun zai yiwu ne idan aka tsara batutuwan da za a tattauna a kai a kuma samu sakamako mai kyau. Amma a cewar kakakin ma'aikatan harkokin wajen ƙasar ta Iran, ba a shirye suke a tattauna ba, kuma ba sa neman a yi hakan. Labaran na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin a ƙasar Afghanistan sun ce harin da aka kai da wata mota ɗauke da bom da bindiga a Kabul, babban birnin ƙasar, ya kashe aƙalla mutum 20 da kuma jikkata wasu 50. Jami'a da kuma shaidu sun ce wasu 'yan ƙunar baƙin waken ɗauke da manyan makamai sun kutsa kai zuwa wani gida da ofishin Afghanistan Green Train AGT. Wata ƙungiya mai fafutukar siyasa da tsohon shugaban leƙen asirin ƙasar yake jagoranta, Amrullah Saleh kuma shi ne ɗan takarar mukamin mataimakin shugaban ƙasar mai ci, Ashraf Ghani, da suka haɗa kai a zaben da za a gudanar a ƙasar. Lamarin ya faru ne 'yan sa'o'i kaɗan bayan Ghani da Saleh sun halarci wani gangamin yaƙin neman zaɓe a Kabul, yayin da aka fara yaƙin neman zaɓen a hukumance don zaɓar sabon shugaban Afghanistan da aka fara jiya Lahadi. Harin ya fara da ɗaya daga cikin maharan ya tada wata mota da aka ajiye makare da bom da bama-bamai, lamarin da ya bar ragowar maharan dama suka kutsa kai cikin ginin. Likitar shugaban 'yan adawar ƙasar Rasha Alexei Navalny ta ce akwai yiwuwar an yi amfani da guba a kan Navalny. Ba za mu kawar da zargin cewa wani da ba mu san kowaye ba ya yi amfani da wani sinadari na guba a kan Navalny wanda ya illata fatar jikinsa, inji likitar tasa mai suna Anastasia Banisliba, wacce ta wallafa wannan bayani a kan shafin sada zumunta na Facebook bayan da ta ziyarci Navalny a asibiti.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. To, daga labaran bari mu shiga duniyar rahotannin namu. Kuma sanin kowa ne cewar lokacin yakin neman zaben shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi alƙawarin idan Allah ya sa ya yi nasara zai yi aiki da matasa saboda irin rawa da suka taka. Amma tun bayan mika sunan naki da shugaba Muhammadu Buhari ya yi ga majalisa don tantancewa, sai gajerin sunan nakin babu wasu matasa, ko kuma za a ce ba wani matashi a ciki. Shin wai hakan me yake nufi? Nasiru Adamu El-Hikaya ya haɗa mana wannan rahoton.
Masu sharhi kan lamarin yau da kullum na nuna cewa har yanzu matasa ba su samu gurabe a gwamnatin shugaba Buhari ba, duk da yabo da suka samu daga shugaban na jagorantar sauya gwamnatin PDP a 2015. Bayanan a yanar gizo na nuna mafi karancin shekaru a jerin sabbin ministocin shugaba Buhari 43 shi ne mai shekaru 46, inda wasunsu ma sun haura shekaru 60 sun doshi 70. Yayin da Isa Alifan ta mike mafi karancin shekaru a wannan karo da shekaru 46, a 2015 ministan shari'a Abubakar Malami ne mafi karancin shekaru, inda wannan karo ya dawo yana mai shekaru 52. Nazarin jerin ministocin bai sauya ba daga shawarin da tsohon shugaban matasa na APC da Suki Jalo waziri ya bayar tun ma a wa'adi na farko na surka matasa cikin dattawa a gwamnatin.
Domin in baka surka da matasa ba, in dattawan suka shuɗe ba masu gadonsu, domin duk abin duniya a hankali ake koyo. In aka ba matasa dama 'yan shekaru kaɗan, maybe 25 zuwa 35, ƙarƙari ya yi nisa 45, duk lokacin da aka ce wanda suke gaba da su in shekara 50 ko 60 suka shude to wa'annan za su zo su cike wannan gurabu za su samu dama za su iya gudanar da ayyukan su ba tare da an samu matsaloli ko kuma cikas a cikin lamuran su ba kamar yadda faru a jamhuriya ta daya da kuma ta biyu to amma yanzu haka cewa an samu akasarin hakan kafin mutum ma ya wuce shekaru matashi yana kaiwa shekara 45 zuwa sama ba matasa dama ba sai kaga mutum ma wani lokaci shekaran sa 40 ya gama makaranta ko kuma university sai kaga an samu jinkiri matuka wajen ci gaba al'amarin rayuwarsa da kuma duk harkoki zai na rayuwar duniya
nan take dai dattijan siyasa Musa Yola yake amincewa da wannan matsayar
duk local government da muke da zuwa arewa wannan su ke rike da su su ne ciyamomin su ne kansuloli ba ga nan za su koya ba har zuwa sama amma appointment a dauki matashi ya rike aiki na kasa gaba daya ai abu ne akwai hazari a ciki to wai yanzu kudin da ake biya kasan nan kashi 90% ba matasan ake biya su ba sojoji yan sanda malaman makaranta da magreza dukkan matasa bane duk wanda shi kasa 60 riga yake masa ko ba haka ba sai mutum ga zaka bashi aiki amana yanzu maka aiki kace kuma kana so sai kuma ya baka matsayi akan aikin nan kuma ko suna so kawai da tana nan da yake sun girma shike da kowa ya je usu baban sa daki wannan sarai da suke a samu gidajen dofi a kai su ba sai a huta ba
mai rajin kare muradun demokradiyya Anas Danna Yaba na ganin da tawa ne ko matasa
share fage ne ake yi saboda lokaci ne wanda zan kasa ana kallon me za a yi don mutuncin kasa ya dawo dole za a ambi mutum wanda zan da cijo ne matasa su kurda to lokacin da matasa za su karbi kasar nan abin zai baka mamaki Najeriya kasa ce mai arziki wasu mutane ne kawai tsagaru suka talauta ta
abinda aka maida hankali yanzu kasancewar ma duk ministocin sun tsallake yanayin tantancewa daga majalisar dattawa shine ma'aikatan da za a tura su da za su dace da irin kwarewar su musamman ma don tsarin mulkin shugaba Buhari na rashin yin sauyi in ba bayan zabe ko mutuwar minista ba ko murabus dinsa don samun wani aiki ko ko wata sarauta Nasiru Adamali kamarar Amurka daga Abuja Najeriya
kyauta a gaida sarkin yaki Nasiru Adamu Alhikaya idan kuma muka leka jamhuriyar Niger kuwa za ku ji cewar jami'ar adawa ce take fama da wutar cikin gida Salamu Muni Barma ya hada mana rahoto na halin da ake ciki
Donc vous voyez qu'à ce niveau alors donc c'est pour vous dire
ayanda shugaban rukon jam'iyyar ta madan lumana Umar Noma ke kokarin sanar da jama'a dalilan da suka sa ya maka mai gidansa Hamma Ahmadu Akoti ne wasu magoya bayan madan lumana suka afka cikin ofishin jam'iyyar inda suka tarwatsa taron manema labaran da ya kira don a jajiburin faruwar wannan al'amari war jam'iyyar ta madan lumana a ƙarshen taron da ta gudanar ta bada sanarwar korar Umar Noma daga sahun ƴaƴanta wato sa'o'i kaɗan bayan da kotu ta ayyana shi a matsayin wanda ya cancanci ya jara gamar babbar jam'iyyar ta adawa Kanal Abdulrahman Saidu mai ritaya na daga cikin makarraban Hamma Ahmadu
bayan ayi muhawara nan biro politike gano Noma ya hidda kanshi da kanshi cikin jam'iyya bayan ya hidda kanshi da kanshi biro politike sun kada nazari cewa da wanga wuri daga interior babu wale ne zasau coordinator sun jaye sun yi nazari sun zo biro politik sun kwatanta interim king ga wani zasu ba shi ne tahiru sai gucewa president coordination king doso
a washegarin hukuncin kotun yan sanda sun tarwatsa wani taron gangamin da magoya bayan Hamma Ahmadu suka kira a ofishin jam'iyyar Madan Lumana da ke unguwar Zabarkana ta hanyar amfani da barkonan tsohuwa matakin da ya sa Umar Noma samun sararin kiran taron manema labarai
Je réaffirme ici devant vous tous. Je me suis battu pour Hamma Ahmadu.
Yace ina jaddada muku cewa na shafa fituka saboda Hamma Ahmadu. Yanzu haka ina ciki kuma zan ci gaba da gagarumaya domin shi amma fa tare da mutunta doka domin ita demokradiya salon mulki ne dake buƙatar mutunta doka.
Ce n'est pas que je suis contre Hamma. J'ai donné ma vie pour lui.
War jam'iyyar Madan Lumana ta bayyana shirin gudanar da taron kongre a ranar 4 ga watan Agusta a nan Yamai don tabbatar da dan takararta na zaben 2021 a hukunce. Sai dai Umar Noma ya kira makamancin wannan taro a garin Doso ɗaya rana da na Yamai. Kafin nan shugaban rukon da rakiyar jami'an tsaro ya kulle ofishin jam'iyyar ta Madan Lumana a cikin daren Asabar wayewar jiya Lahadi abinda ke nufin tsugunne bata kare ba a jam'iyyar da shugabanta ya shafa shekaru kusan 5 yana hijira a ƙetare Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
a gaida Sule Mummuni Barma A matakai daban-daban, kotu ta ba da umarnin sakin tsohon ko kuma shugaban jam'iyyar ko shugaban kungiyar 'yan Shi'a Ibrahim Al-Zakzaki. Har yau babu wani abu da gwamnati ta yi dangane da haka. Ana iya cewa koko gwamnati ba ta iya mutunta wannan hukunci na kotu ne. Amma tsohon ministan shari'a na Najeriya Abubakar Malami ya ba da dalilansu na tsare shi har zuwa wannan lokaci.
To shi idan kana magana tsarin mulki, shi wannan tsarin mulki da ya bada dama na abin da danganci haƙƙin ɗan adam, kuma ya bada dama na sharaɗi akan abin da danganci wanzuwar wannan haƙƙin na bil'adama. Daga cikin sharuɗa ko shikashikai waɗanda za su wajabta ɗa'a dangane da abin da ya danganci haƙƙin ɗan adam, shine shi ma ya yi la'akari da haƙƙoƙin abokan tarayyarsa. Ba za ka zo misali ka ce ka ɗauki mataki na kashe jami'in tsaro ba. Amma kuma kai koma bayan fage ka ce kana da haƙƙi kai kuma na abin da ya danganci cewa a barka ka ci karenka babu babbaka. Mu'amala wadda ta danganci shi kanshi tsarin mulkin da ya tabbatar da haƙƙinka a matsayin mutum ya kuma wajabta ma ɗa'a game da abin da ya danganci dokoki na ƙasa. Ita ko haƙƙin gwamnati ba haƙƙi bane na ainihin kariya buƙatar mutum ɗaya. Haƙƙin gwamnati a tsari na mulki ya ta'allaka akan haƙƙin al'ummar da take shugabanci ba gaba ɗayanta. Saboda ka a cikin wannan yanayi kuma har ila yau kalli la'akari da cewa mu'amala wadda ta danganci doka ko umarni irin na kotu kan oda. Mu'amala ce wadda har ila yau tsarin mulki ya ba gwamnati dama na cewa ta ɗauki kowane irin mataki idan ba ta amince da wannan doka ko umarni ba. Ta ƙalubalance shi a matakai daban-daban. Mataki na kotu ƙasa, mataki na kotu sama, mataki na neman jingine. Hukuncin da an kai mataki makamantansu na bincike. Saboda a cikin wannan yanayi ba za ka ce gwamnati ta ki da'a ba kamin a tuke ko kuma a kai makura game da haƙoƙi waɗanda gwamnati take da su dangane da abin da ya danganci umarni na kotu.
Masana da dama na ganin cewar idan gwamnatin tarayya ba ta mutunta umarnin kotu ba ko kuma ba ta gaggauta sakin wannan mutum ba, ana iya zuwa a yi haihuwar guzuma. Abinda ake nufi ganin cewar a shekarun baya ƙungiyar Boko Haram ta faro ne da irin hukunci da aka ɗauka a wancan lokaci mai makamancin haka, wanda kuma yanzu hakan ga ana suna ganin cewar idan har ba a saki wani Malam Al-Zakzaki ba, ana iya zuwa a haifar da wata sabuwar ƙungiya 'yan ta'adda a cikin ƙasa za ta yi fitinar al'umma. Me kake gani dangane da ya kamata a ce gwamnati ta yi danganin an sake shi?
Ala kulli halin ita gwamnati a bisa la'akari da hukumomi waɗanda suke da nabin bahasin ainihin al'umma, nabin bahasin rayuwar al'umma da kuma wanzuwar zaman kwanciyar hankali da lafiya a ƙasa, tana da bayanai waɗanda ga al'ada ba sharaɗi ba ne ya zama wani mutum na daban yana da su. Saboda haka ala kulli halin ita gwamnati ita ta san kamar da kuke cewa ce sai da ɗakin sai ke ruwa. Ita ke da kyakkyawan bayanai, ita take da hukumomin tantance bayanai, ita ke da ma'aunai na sanin me yafi zama kawo kwanciyar hankali da limana, me yafi zaunar da ƙasa lafiya. Saboda haka ba abin da zan iya yanke zaunawa in yanke hukunci ba ne ba tare da kasancewar ina da labari ko kuma ina da bahasi daga ɓangaren gwamnati ingantacce ba. Ta huska aunawa da ganin me yafi zama alfanu. Ala kulli halin dole ne zama gwamnati tana da bayanai, tana da ainihin bahasi wanda za ta auna ta iya ganin me yafi zama alheri ga ƙasa ta huskar aiki da shi ko rashin aiki da shi.
Tsohon ministan shari'ar Najeriya kenan Abubakar Malami. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi.
Jama'a masu sauraron mu da yammacin wannan Litinin, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington, gundumar Columbia. A wannan makon za mu yi waiwaye ne adon tafiya da kuma ire-iren alƙawulla da shugaban jamhuriyar Nijar Muhammad Isuhu ya yi ma al'ummarsa lokacin yaƙin neman zaɓe a karo na biyu. Wai kuwa ana iya cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu kuwa? Sulaimu Muni Barma ya zagaya lungu da saƙo don samo amsar wannan tambayar tamu.
Fannin ilimi na daga cikin muhimman fannonin da shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu ya yi alƙawalin baiwa fifiko da zaran 'yan ƙasa suka sake bashi yarda a zaben 2016. Hasali ma ɗan takarar a wancan lokaci ya ƙudurtawa kansa cewa idan talakawa suka bashi wa'adi na biyu, gwamnatin sa za ta baiwa kowane yaro damar samun ilimi kyauta har izuwa shekaru 16 a duniya. Sai dai shekaru 3 bayan wannan alwashi ba abin da ake gani a zahiri, in ji Shehu Dambashi, tsohon shugaban kungiyar malaman sakandare ta kasa SNES.
Menene kyauta in yaran sun kaje la kudin gwamnati ba za su biyan kudi ba dan su shiga? Shine kyauta. Tunda an ka samu incin kai la kudin gwamnati, kyauta ne aka yinta. To shi ya ce dole sai shekara 16 kenan, idan ya aikata ba za a yadda yaro ba sai ya kai shekara 16. To shekara duka ƙarshen shekara yara da yawa a kora kamar ajin cesium kenan suna da shekara 12 ko shekara 13 ya gai, amma ba dauki mataki bai dan wannan abin shi zamanto tabbatacce ta wannan huskar shugaban kasa bai cika alkawarin shi ba.
Kashi 25 daga cikin 100 na tsarin kasafin kudaden kowace shekara ne shugaban ya kuduri aniyar kashewa a fannin ilimi domin magance tarin matsalolin da suka yi katutu. To amma alamu na nunin abinda ake zubawa a yanzu sun gaza da haka. Sherif Isu shine mataimakin shugaban kungiyar malaman kwantaragi ta kasa SINASEB.
Wannan shekara da muke cikin ta, 2019, kasafin kudi na kasa na 2019 bai ma'i da kai 21 babu ba cikin 100 abinda aka sa. Bai kai kashi 21 babu ba, kenan cha da 19% bai ma'i da kai ba cikin 100 bisa ga abinda anka tana da za a samu ilimi. Kuma har yau abinda ma abakin ciki shine yanzu an sanar da mu cewar ma sun rubuta sabon kwaskwarima da za a yi ma wannan kasafin kudin, sun tura har yanzu ayi majalisar doki gokoki watakila za su kire wani zaman gaugawa saboda su ƙara ragewa ma wa'annan wajeje, ba ma ilimi ba kadai har da ma tafarki kiwon lafiya za su ragewa daga abinda kaga bai cimma wancan abin da ya tanada ba, ya dauka alƙawarin zai kai kenan cewa da 25 cikin 100. Kuma har yau abinda anka aza mun muna kukan cewar bai yayi kadan, to mun ji labarin ma za su za a ƙara koma baya. Kaga ni kenan abun shi da kanshi ya san da abubuwa ne wa'anda in an kai su ƙasa na ci gaba amma ba a nan ga yansu.
Masu ra'ayin gwamnatin ta Niger na ganin rashin masaniya akan halin da ƙasa ke ciki a yau ne ke sanya wasu 'yan ƙasar irin wannan tunani, kamar yadda dan majalisar dokokin ƙasa na bangaren Rinjaye Idrisa Maidashi, wanda shi kansa malamin makaranta ne, ya shaida mun.
Na abinda mutane take masu lura da shi yanzu ƙasar Niger, adadin jama'a Niger suna karuwa ne, da muna miliyan 7, yau mun kai miliyan 20, kenan kaga kenan ɗayan mu karuwa suke yi, kenan vezon na makaranta suna karuwa, kenan shi ya kamata mutane su lura da shi. Wannan abu alkawari da dauka mun sai mu ce alhamdulillah, tunda an kai kishi 22 kenan ka gani ana kusan wannan, kuma ya sa mutane sun cikin matsalar da ake ta kudi yanzu. Alhamdulillah Alhaji Muhammadu Isu yayi kokari sosai bisa program kin da azawar, abinda a muhimmanci a san an ba su darasi na kwarai, an ba su karanta su ta kwarai, shi ne yasa kaga kwanakin bayan nan gwamnati ya dauki wata niyya wanda shi ke ya kamata a yi ce ajiba a ban mata dandama da kudi a cikin mushini masu karantawa, a tantance wane ne isasshe karanta, wane ne ta kamata zama da makaranta.
Halin da ake ciki a yau ya jefa uwayen yara cikin damuwa a sakamakon fama da ɗawainiyar kudaden karatu da na kayayyakin amfanin 'ya'yansu a makarantu mallakar gwamnati. Suleimaje wani magidanci na daga cikin waɗanda ke irin wannan korafi.
Mu mahaifa bai yiwuwa a ce duk lokacin da makaranta ta tashi sai ka sai ma yaronka kayan karatu, littattafai da sauransu. A da da ake zuba ko da ba kashi 25 ake zuba ba, amma da ake zuba kaso mai yawa a ciki dan makaranta mahaifan shi ba su san su sai mishi wani abu sai dai tufafi na zuwa karatu saboda yaron ka ya daidaita da sauran makaranta. Amma yanzu hatta alliwan gana makaranta in ɗanka na firamare sai ka saya, kayuna sai ka saya, bik sai ka sayi, komi sai ka saya, abinda ke nuna cewa gwamnati ba ta gazuba wannan kaso. Abin yana bani mamaki lokacin da za a cewa yaro yana da madda wajen guda 8 ko 7, don gwamnati ta zo ta ɗauki littafi ko in ce kaye guda 3 ko 5 ta bada har a zo ana nuno shi a telebijin wai kamar gwamnati ta yi kokari. Shi kuma yara sai bisa kan gwamnati ya zama cilas yaro ya yi karatu kuma ta sama mishi hanyoyin da zai samu wannan ilimi, saboda yana karɓa haraji ga mahaifa ga 'yan ƙasa.
Hukumomin ilimi a nasu ɓangare na danganta dukkan wannan al'amari da matsalar tsaron da jamhuriyar Nijar ta tsinci kanta ciki a 'yan shekarun nan, biyo bayan rikicin ta'addancin da ya ɓarke a ƙasashe makwabta, in ji Malam Asha Nahima, darakta a ofishin ministan ilimi.
In ka dibo Nijar inda take, galibi nan ga Boko Haram can ga Mali nan ya kasance muna cikin halin da muke wato kasashe duniya da su yaba an samu ci gaba alhali ku an ja kuɗin wani waje an ka samu haka nan dole ya kasance waje harkar karatu wasu kuɗin da ake tamma su abin ga su rage amma ba a ci gaba ne ba cikin harkar abin karatu saboda kun san abin karatu abin nan shahi duka kasashen duniya musamman amma abin da shahi kamar Niger ai gwamnati ta yi bincike da kanta ce gashi abubuwan bai ta yayara ba akwai zuku yayawa akwai matsaloli an yi daga farko musamman Dubai an kai ayi gine-ginen kalas ayi dokan malam makaranta an gina mayan gidajen horon malam makaranta na Ekonomal yau guda 11 ke da kwanci kai abin gakin cikin kasar Niger.
Masu sauraro baki daya iyakacin abin da za mu iya kawo muku kenan a yau sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin wanda ya taimaka wajen hada wannan shirin Sule Mummuni Barma da kuma sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku sai wadda ta bada umarni Julie Lazarus Gresham ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia bisalam
maza da mata don wajen miƙewa kai kokarin neman
kuma sauraro kada dai a shagala ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC wanda agogo muke cewa yanzu karfe 11:26 na safiya a yanzu kuma ga ra'ayoyin masu sauraro da kuke aika mana ta hanyar sakon email
Sakonmu na farko ya fito daga Umar Abdullahi Gambaki jihar Bauchi da Abubakar Salisu Gozagi tare da Zakiya Abdullahi Angon Funtuwa suka ce baki daya Assalamu alaikum biyo Hausa dan Allah ku bamu dama mu yi tir da alawa dai da wani hukunci da wata kotu ta yanke na haramta IMN wato kungiyar nan ta ƴan uwa musulmi mabiya mazhabar Shi'a a gaskiya wannan hukuncin sam bai dace ba kuma mu ƴan ƙasa mun yi alawa dai da wannan hukuncin da fatan gwamnati za ta sake yin nazari a wannan lamarin mun gode VOA Hausa sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga Haruna Muhammad da Katsina shugaban kungiyar murya jama'a ya ce assalamu alaikum sashi Hausa na murya Amerika ƴan majalisun tarayya dake Abuja kada ku zama ƴan amshin shata ko ƴan bin umarnin wani ya kamata duk wanda bai cancanta ya zama minista ba ku yi wajaro da sunan shi sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga Ukasha Abdulsalam Koko da Salisu Isa Fana suka ce muna jajantawa daukacin al'ummar garin Gamzai dake jihar Borno sakamakon kisan mutane 65 da kungiyar ƴan ta'addan Boko Haram suka yi a garin da fatar Allah ya ji kansu da rahama su kuma Allah ya tona musu asiri
to amin ya Allah a gaida adali turo yanzu kuma ga labaran duniya a takaice
Wani jami'in gwamnatin China ya yi kira ga al'ummar yankin Hong Kong da ta kaucewa tashin hankali ya kuma zargi wasu 'yan siyasa yammacin duniya da rurrutar wutar rashin zaman lafiya da ke faruwa a yankin. Mai magana da yawun hukumar da ke kula da harkokin bunƙasa siyasa da kasuwanci tsakanin gwamnatin China da Hong Kong. Yang Guiyang ya sake jaddada goyon baya ga gwamnati ga shugabar yankin ta Hong Kong Carrie Lam da take fuskantar matsin lamba. Hukumomi a yammacin jihar California ta Amurka sun ce wani maharbi ya kashe akalla mutum uku a jiya Lahadi da yamma a wajen wani biki da ake kira Garlic Festival.
To masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo karshen shirye-shiryen namu a wannan lokaci sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa daren ku za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yau ma za mu sake ba ku dama don ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. A yau maudu'inmu na yau shine ya kuke kallon wannan dambarwa da ke kai komo tsakanin gwamnatin tarayyar Najeriya da kuma ƴan kungiyar Shi'a. Za mu so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Yanzu a madadin wanda ya taya ni gabatar da shirin Muhammad Hafiz Baballe da kuma wadda ta hada ta kuma bada umarni Julie Lazarus Gresham sai injiniyan namu na wannan lokaci Alfredo Santos ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington sai a saurari shirin yau da gobe.